sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa da halamu wasu ƴan bandiga daga Zamfara na sulalowa Kaduna da takura al'ummar Udawa da birnin Gwari
idan an fitattake su daga Zamfaran nan babu inda suke tasowa su zo su yada zango bayan illa Kaduna State da Niger State
manoma albasa a Jamhuriyar Niger na wani taro a jihar Tawa don bullo da dabarun inganta tura hajar su ketare
banda takin da muka sayi kunyoyi da irin albasa ina jin akwai su jiminta do an hada wajen miliyan 27 takin da muka sayi
ita kuma hukumar yaki da cin hanci ta jami'an gwamnatin Najeriya ICPC ta umarci wasu ƴan kwangila uku a jihar Kano su gyara ingancin kwangilan gyaran primary
wani abin an je ma an yi ma babban an gyara ba saboda haka sai a zo a gwama abubuwa
yau litinin muna tafa da shirin zauren matasa na biyo da Nasiru Adamu Al-Hikaya ke gabatarwa za kuma mukammala da sharhin jaridun Najeriya to amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri Akwai abubuwa da dama da za su dauke hankali a wannan mako a taron Majalisar Dinkin Duniya fiye da jawaban da shugabannin kasa za su yi Wasu kasashe sun kaurecewa wani taro da aka shirye yi na cika shekaru 20 da taron Majalisar Dinkin Duniya akan wariyar launin fata a birnin Durban ta kasar Afirka ta Kudu saboda wasu kalaman kiyayen Yahudawa a taron shekarar 2021 Kasashen sun hada da Amurka da Faransa da Isra'ila da Burtaniya da Canada da kuma Australia Akwai wasu manyan taruka na makamashi da yarjejeniya akan haramta gwajin makaman nukuliya da kuma wani taron kole akan aikin haɗin gwiwa wurin samarwa da sarrafawa da rabawa da kuma amfani da kayan abinci. Ana kuma samayin sakamakon taron ministocin harkokin kasashen waje daga kasashe biyar masu wakilci na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya wanda za a gudanar a ranar Laraba. Wani sabon bincike da cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta CDC ta buga ya nuna ɗaya daga cikin mutum uku da gwaji ya tabbatar da sun kamu da COVID-19 yana fidda alamu bayan watanni biyu. Binciken da aka gudanar a garin Long Beach a jihar California ta nan Amurka ya gano mutum na uku da gwaji ya tabbatar da sun kamu da cutar yana nuna akalla alama ɗaya na kamuwa da coronavirus a cikin makonni hudu ko sama da haka. Rahoton cibiyar yaki da cututtukan ya ce wannan lamarin ya fi tsamari ne tsakanin mata da bakar fata da waɗanda suka haura shekaru 40 da masu fama da wani rashin lafiya. Cibiyar ta CDC ta kwatanta da daɗin COVID-19 da wanda ya nuna alamomi bayan makonni hudu da aka gano cutar na jikin mai ita. Ministan sojojin ƙasar Faransa ya isa ƙasar Mali a jiya Lahadi domin matsawa gwamnatin sojin ƙasar da ta kawo ƙarshen tattaunawa da Rasha akan shigo da mayakan sa kai na Rasha zuwa ƙasar kana ta cika alƙawarinta da maida ƙasar akan tafarkin demokradiyya a cikin watan Fabrairu. Majiyoyin diplomasiya da na tsaro sun faɗa wa Reuters cewa gwamnatin sojin Mali da ta shekara guda tana shirin ɗaukan mayakan ƙungiyar Rasha Wagner Group. Kana kasar Faransa ta fara daukan matakan dakatar da shigowa da su tana mai cewa wannan tsarin ba zai dace da kasancewar Faransa a kasar ba kungiyar raye tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS da wasu kawayenta a yaki da yan ta'adda a yankin Sahel su ma sun nuna damuwa akan wannan matakin amma ita gwamnatin sojin Malin da ta kwace mulki a cikin watan Agustan shekarar 2020 ta yi nisa wurin daukar wannan matakin inda ta ce Faransa ta fara rage kaiminta na shekaru 10 a yaki da yan ta'adda masu alaka da Al-Qaeda da kuma IS labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A jiya Lahadi wani tumbudin wuta ya fashe a La Palma da ke tsibirin Canary na Spain lamarin da ya tada hayaki da toka a cikin iska daga gandun taron ƙasa na Cumbavieja da ke kudu da tsibirin Hukumomi sun fara kwashe masu rauni da dabbobin gona daga kauyukan yankin kafin fashewar aman wutan da misalin karfe 3:15 na rana, wato karfe 2:15 agogon GMT, inda ake kwasan mutanen kadan-kadan daga Kabeza da Vaka mai yawan mutane a cewar gwamnatin tsibirin. Bayan sa'o'i biyu, aman wutar ya fara kwararo da wuta daga bisa tsauni, kana karaman hukumar ta bada umarnin tashi dole daga kauyukan ciki har da El Paso da Los Llano Aridin. An jibge sojoji da za su taimaka, kana an buƙaci mazauna wurin su takaita amfani da wayar hannu. Jim kaɗan hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasar Spain ta aike da saƙon Twitter cewa za ta shiga cikin aikin ceton domin kwashe mutane tsakanin 5,000 zuwa 10,000 a yankin da tumbuɗin wutar ya afkawa. A ƙarshe, sakamakon farko sun nuna jam'iyyar United Party mai mulki mai goyon bayan Kremlin ta ɗauko hanyar samun nasara a zaben ƙaramar majalisar dokokin Rasha bayan ƙuri'ar kwanaki 3 da ke tattare da mabudi da kuma zargin taɓa takardun zaɓe. Hukumar zaben ƙasar ta ce a cikin kashi 10% na ƙuri'un da aka kammala kadawa a jiya Lahadi, United Russia mai bada cikakken goyon baya ga shugaba Vladimir Putin tana da kashi 38.6% na ƙuri'un, kana jam'iyyar masu ra'ayin kwaminsanci tana biye da kashi 25.2%, sannan jam'iyyar masu kishin ƙasa ta LDP tana da kashi 9.6%. Zaben bai samu wakilcin masu adawa sosai ba, bayan da hukumomi suka ayyana kungiyoyi masu alaka da Alexei Navalny da aka taba daure shi a gidan yari kuma babban mai sukan lamirin Kremlin da masu aƙidar tsaurin ra'ayi. Rahotanni sun nuna akwai rashin bin ka'ida da aka gano wurin zaben, ciki har da zuba abubuwa a cikin akwatin zabe. Jam'iyyar United Russia, wanda a halin yanzu take da kujeru 334 a cikin majalisar mai kujeru 450, tana neman ta ci gaba da rike gagarumin rinjaye da take da shi, lamarin da zai ba ta damar canza kundin tsarin mulkin kasar.
Yanzu za mu shiga babar rahotanni da halamu 'yan bindiga da ke kujewa matakan jami'an tsaro a Zamfara na su lalowa yankunan jihar Kaduna da ci gaba da aikata miyagun laifuffuka. Mazauna yankin birnin Gwari da Udawa na kokawa kan shigowar 'yan bindigar yankin nasu. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawan Ikara.
Dama dai yankunan birnin Gwari, Udawa, Giwa, Cikun da Igabi na fama da hararin 'yan bindiga ko a baya. Malam Haruna Abdullahi Udawa ɗaya ne daga cikin al'umar da ke waɗannan yankuna.
A tsakani da Allah, wannan aiki da ake yi a Zamfara, gaskiyar magana, duk da dai ba can muke ba, muna jin daɗin aikin nan. Sai dai matsala ƙwara ɗaya ce tak, idan an fatattake su daga Zamfaran nan, babu inda suke tasowa su zo su yada zango bayan illa Kaduna State da Niger State. Saboda a maganar da ake a yanzu ɗin nan, wajen kusan mutum 80 aka yi magana sun haye ta nan gabashin unguwan Yau, sun shiga kuma Niger ne. Sakamakon hakan yanzu idan za mu je sayayya garin Kaduna, dole sai esko sun rake mu, haka in zamu dawo. Jama'a sun riga sun kwashi kudin sun sa a gonakin su. To amma kuma yanzu babu daman ka tashi ka je gonan, dole sai ka ebi yan banga ka tafi da escort. Idan baka tafi da escort din nan ba fa, to da ka je ka fara aikin nan za a kama ka. Kuma in sun kama ka, ba maganan 100 ko 50, a'a, sai a ce sai ka kawo miliyan 10. Alhalin miliyan 10 nan ba duka bane suka taba ganin ta ma. To shi yasa muke so dan Allah, dan Annabi, wanda wannan alhaki yana ta a wuyansa, dan Allah su taimake mu. Idan ba haka ba, to abin da wa maka noma gaskiya hidima hakura da shi.
Tun farkon daukan matakan tsarkake matsalolin tsaro a jihohin Zamfara, Katsina da Kaduna, dai wasu masana tsaro suka ce dole ne a dauki matakai na bai daya idan ana son nasara. Saboda haka nema masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso yace shi bai yi mamakin wannan kwararowar 'yan bindiga ba.
Dama mun ja hankalin hukumomi akan cewa rashin yin daukan mataki na bai daya da jihohin ba su gino akan shi ba zai iya haifar da irin waɗannan matsaloli. Kuma yana cikin abin da yasa su masu kai har-haren suka koma ko da a jihohin Zamfara din da Katsina suna yin kan mai uwa da wabi.
Ganin yadda kaka ke kara karatuwa da kuma kukan da al'umar birnin Gwari da Udawa ke yi na cewa da wuya su iya cire amfanin da suka shuka a gona, yasa Dr. Yahuza Ahmad Getso ba da shawara a matsayin mafita.
Gwamnatin jihar Kaduna, kamar yadda shi kwamishinan ya tashi tsaye da kuma sauran hukumomin tsaro, to sha kara tashi tsaye kwarai da gaske wajen daukan matakai masu kama da juna irin waɗanda aka dauka a waɗancan jihohi na Zamfara da Katsina. Amma matsalar Zamfara na yi nata shirin Katsina na bayan nata shirin, to fa ba za a kai ga gaci ba, za a ci gaba da samun waɗannan matsaloli, kuma za su ci gaba da fatsama da wasuwa, da kuma zama wata madaukiya wacce za ta ci gaba da cutar da al'umma.
Isa Loli Kara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A jamhuriyar Niger, manoman albasa da kan yi fatautinta zuwa ƙetare na gudanar da gagarumin taro a garin Tsarnawa na jihar Tawa. Taron na da zumman bullo da sabbin dabarun cin gajiyar sana'ar yanda ya dace ga manoman. Daga birnin Kwanni ga rahoton wakilin mu Haruna Mamman Bako.
Daruruwan manoma albasa ne na karkarar Tsarnawa a ƙarƙashin kungiyar su mai suna Inua Aminci da ke noma da ka albasa a ƙasashen yammacin nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya, Ghana, Benin, Abrikos, Togo, Burkina Faso da Senegal da ma kasashen Turai suka hadu a cibiyar su ta kwantuwar na lodin albasa na Tsarnawa zuwa kasashen waje domin tattaunawa game da yanda za su inganta noma da safar albasa zuwa kasashen duniya. Musa Nuhu shine shugaban kungiyar Inua Aminci ta manoma albasa.
Kungiya ya kamata lokaci zuwa lokaci tana kiran mamburkinta su tattauna bisa ga yadda su ayyukan da an kai da kuma kan daga jiran su da kuma abubuwan da ga shiga da abin daga hita duka a kwatanta mu mambar shi na mun ka kwatanta mu mambobin mu ko mun ka ba su hakuri bisa da kwanan ba mun dade ba mu kire su ba shigowar mu kwantuwar kinan mun iske bashi mai yawa to kina ana biya ka bashi baka da wani lokacin nan da nan ka abin yanzu Allah ya taimake mu bashi dai wannan mun ka biya miliyan 46 tunda zakkuwa ta Inua kiga mun iske jika 400
wace shekara kenan
to 2015 mun iske jika 400 a yanzu haka suna nan biyayya ban dauke su ba daga tarin bashi na wajen miliyan 46 mun kai banda takin da mun ka sayi makonyoyi da irin albasa ina jin akwai su jimince zo an hada su wajen miliyan 27 takin da mun ka sayi wasu an ba kungiyoyi bashi wasu kuma ba su na an kai
a wurin taron maza da mata manoma albasa sun share ini guda a taron na majalisin su da ake kira a faransance Assemblée Générale kuma na tuntubi waɗansu daga cikin manoman domin jin ko sun gamsu game da ababen da aka zanta a kansu a wurin wannan taron.
Ilyasu Garba, mun ga su ƙarai mun gamsu da su saboda an yi kiran muna mun ka taho wurin taron. Ni ƙara jin hankali wanda ni kawai mutane waɗanda aka biya bashi su ni ya su biya shi. Kungiya in ba abin bashi kungiya ba ta ci gaba.
Ni sunana Amina Tahir. Sosai mun gamsu da taro da abin da an kake cikin taro. Saboda dai taron ga na kungiya manoma kowa ya san da shi yau muna mutum 600,500 abinda muke akwai mata akwai maza kenan duk abinda an kai cikin Inua kinga mun sani yau taron ga abinda ya kwazo kowa an fassara musu abinda Inua yayi tun da wanga president kan da ya hau ya iske akwai ramu mai hawashi komi ya walwala komi yayi magani a yau zaman da muke a saye taci a ba manoma a saye iri a ba manoma albasa a ba mata a ba maza 100,000 in mun kai noma albasa mu kawo kudi mu mai suwa
shi dai noma da tsallakar da albasa zuwa kasashen waje yana shigowa manoma da ma hukumomi na da'irori da na kasar jamhuriyar Niger dimbin kudade da su kai biliyoyin sefa a kowace shekara. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa amriyar Amurka daga Tsarnawa a jamhuriyar Niger.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Hukumar yaƙi da cin hanci tsakanin jami'an gwamnati ICPC ta buƙaci wasu 'yan kwangila uku a Kano da ke aikin gyaran azuzuwan makarantu su koma don gyara ayyukan da suka gudanar marasa inganci. Wannan na nuna hukumar za ta ɗau mataki kan 'yan kwangilan matuƙar suka yi baras da buƙatar. Baraka Bashir ta aiko mana da wannan rahoto.
Hukumar ta ziyarci wasu ƙananan hukumomi a Kano da suka haɗar da na Madubi da garin Malam da Warawa da Tarauni da sauransu. Ko kwanakin baya ma a wasu jihohin ƙasar nan hakan ce ta faru inda mafi yawan waɗanda ake baiwa waɗannan kwangiloli ke gudanar da aiki marasa inganci. Ko a kwana-kwana bayan nan ne a kafar sadarwa wani faifan bidiyo ya karaɗe social media na wani kwalbati da aka yi shi ba da inganci ba. Akan haka ne muka zanta da mai magana da yawo Malam Ibrahim Shekaru, wanda cikin garuruwan da hukumar ICPC ta ziyarta har da inda yake wakilta. Mai magana da yawun nasa Malam Sula ya usule ya ce baya daga cikin aikin Malam Ibrahim Shekaru.
Wannan aiki ma da muka ji sun yi magana akai aiki ne na baya, aikin wannan shekara har yanzu ba ma fara magana baya da shi ba. Saboda haka aikin wasu shekaru sai ka ji su ake yi yanzu. Mu wannan aikin ma ba mu ma san su ba. A tsarin aiki ba shi ba dan majalisa ke ba da shi ba, ma'aikatu mu dai ana mu tsara.
Lokacin da aka bada aikin kenan, lokacin ba shi ke kai ba.
Eto, ni ba ni da ainihin tabbacin wannan wayanda ake magana kwaya uku na wanne shekara ne, amma abin tabbas a ciki shi ne baya daga cikin irin ayyukan da muka yi na 'yan kwanakin.
Mun kuma tuntuɓi shugaban ƙungiyar injiniyoyi ta ƙasa, wato NICE, reshen jihar Kano, inda Professor Hashim Alhassan ya ce mafi yawan lokuta suna baiwa masu kwangiloli da gwamnati shawara akasin da ake samu ba daga gare su yake ba.
Injiniyoyin Najeriya da na Kano ba korafi
a kai. Wanda ake yi ake samun korafi, kana nufin ba naku bai, ba injiniyoyi bane suke sa ido akan waɗannan
ayyuka. Injiniyoyi suna sa ido, amma kamar yadda na faɗa gaba da gabanta, kai kai naka ka ce ga abin da za a yi. Wani abin an je ma an yi ma ba san an gyara ba. Saboda haka sai a zo a gwama abubuwa. Idan an gwama abubuwa ka je kana nutsar da dankon gida me zai yi, ya ce maka shi abu idan yayi fadi in yayi yawa kai kana cewa ai kaza, wani kuma yana bada wata shawarar daban, to ta nan ake samun matsaloli.
Mun sake jin ta bakin wani injiniya mai zaman kansa Mustapha Lawan, wanda shi ma yace a wajen rage kudaden aiki ne yan kwangila ke yin ayyuka marasa inganci.
Idan an ji gurin da yana needing a drainage, za a yi advising gwamnati ko kuma wanda aiki suke hannunsa a ce wannan ya kamata a yi drainage, saboda idan ba ba life span din hanya idan an yi ta shekara 20 za ta iya kai biyar ta lalace. To amma idan aka yi wannan drainage zai kai time inda ake so life span din ya kai, za su accepting sai a review, shi ne ake cewa sai a control review a gyara, sai kuma a zo a yi wannan drainage din domin gurin ya zama safe ya last.
Dukkanin injoyi da muka zanta da su sun ce matsalar da ake samu na rashin kyawun aiki ya danganta ne da abin da mai kwangila ke bukata, ba laifin injiniyoyi bane. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.
Tokar da Asha'afa a muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Ba sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke ce matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, fim miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA za mu tattauna ne da matasan kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni da ke zama mizanin tausayawa juna, ɗabi'u na gari, gaskiya da riƙon amana. Matasan da suka hada da Ya'u Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa, Hawwa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayinsu a zaurin da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. Da me zaka ce kan wannan darasi?
Tsakanin da Allah, abun da matsalan da muke samu a nan kasan yanzu ko kuma Afirka ma gabaki da ba wai iya Najeriya ba, yadda muke bari al'adu na iyaye da kakanni muke runguma na Turawa yamma, wannan karan kanshi yana kawo naƙasu wajen tausayi da jin kai da kuma sada zumunci. Gaskiya wannan ana dan samu wannan matsalolin gabaki daya.
Amma ja da ka san dai ɗabi'un Turawa su ma suna yin adalci, akwai wanda ya ce da ya je Tura ya ga an yi adalci yadda ya dace. Menene ya bambanta rayuwar Turai da ta nan? Indai tunda abin da ake bukata shi ne adalci tsakanin jama'a.
To, su Turai suna da nasu al'ada, muna mu anan Afirka muna da namu al'ada. Duk al'adunmu gabaki daya suna gudana ne akan adalci. Turawa suna da nasu adalci, mu muna da namu adalci. Da anan kasan special nan arewacin kasar nan in ka je dan arewa yace maka wallahi to wallahi duk inda ka je ya ga maka kaza nan to gaskiya ne ya ga maka ba magana cin amana ba munafunci ba komai wannan an riga an samu da adalci da kyautatawa a nan kasan gabake da yadda su tura mu ai adalci din karankanta mun kar manta fa a cikin addinan nan guda biyu da muke practicing a kasar nan gabake da suna magana ne akan adalci haka na adalci din karankanta haka su din karankansu haka adalci din su ma suna ko suna bibiya na cikin wasu littattafan su na addinan su da suke bi to anan ma su ma suna dauka wannan suke wannan adalci din su ma haka mu din makarantar mu nan Afirka to bai kamata mu yarda al'adun mu ba mu dauki al'adun wasu mu zo mu shagulta shi da namu al'adun gabaki da sai mu rasa ina mu kasa kai
kai Malam Jibrin ai ka kamu hanya amma kuma sai naga kamar inda ka so ka kauce hanya shine kawai mu dai na tabbatar kamar mu nan kasashen Afirka inda muke ba kasashen Turawa ba musamman kamar kasa ta Najeriya da zan yi magana akan ta mu muna da wani al'ada wanda na tabbata dan Najeriya bai da al'ada ta rowa amma na tabbatar al'adun Turawa ban ce ba su da adalci ba adalci suna da shi amma suna da rowa
amma yawo ai ya fara da magana cewa in ka ji da mutum anan Najeriya ko arewa ya ce wallahi to iya gaskiyar kenan
eh iya gaskiyar amma da ya dauko maganar mun kauce al'adun mun debo na Turawan lalle maganar sa haka yake amma kuma ni inda na yadda da maganar sa cewar mun debo al'adun Turawa sakamakon duba ga yadda yanzu rowa tai ka tutu a cikin kasa ta Najeriya a da a baya bana mantawa zaka ga in ka je ka kai har gobe a wasu sassan akwai su amma kusan zan iya cewa al'adun Turawa da muka debo ma'ana yawan fita karatu da muke kasashen Turawa mu je mu yi karatu a kasashen su shi yasa muka debo al'adun su wadanda al'adun nan da muka debo kuma a cikin su akwai al'ada na farko da muka kwaso wanda yanzu ya kakabe ya karade cikin kasa ta Najeriya shine rowa dan a baya bana mantawa ko kuma in na tafi karkara zaka ga wannan makwabci na ya fito da abinci a katan tire ya fito da shi ni na fito da nawa zamu hadu ne mu taru mu zauna mu ci wannan abincin yanzu mun dauko al'ada ta Malam Bature wanda zaka ga ya fito da wata air plate ko kuma ya fito da takeaway a hannunsa ka zo ka dan sa cokali kawai ka zauna kai kade zaka rika cin wannan abincin ka ba wa dan uwanka baya to kaga wannan al'ada ce ta Turawa wanda kakanninmu da iyayenmu basu yaddar mana da wannan ba dan a gidanmu wani katan kallabi ake aje mana
da wannan ba mamaki baka yi la'akari da zanen tattalin arziki ne ya samu tangarda ba
eh tattalin arziki kuma ya fi tattalin arzikin da muke da shi a baya wanda a baya ma ba mu san noma da taki ba amma a yanzu zamu dukufa mu yi noma zaka ga amfanin gonan kai bana mantawa a cikin gidanmu in aka zo zamu samu wani katon kasa a cikin kasa zamu haka a filiste shi a zuba amfanin gona a ciki ran nan aka ce ana aka bude bakin wannan abun za a cire to duk wanda ya sallama rumbu duk wanda ya sallama cikin gidan nan sai an bi shi da wannan amfanin ba sai sun yi
musu ba wata kila karma ce ta ko uce masa amma wari Musa idan muka duba ai ake ce sai ciki ya koshi ne sannan za a fara tina na waje zaka ce sai wata kila a gidan ma da za a fito da abinci masu gidan ma ba su koshi ba tukuna ballantana su fito su taimaka na waje ai
eh gaskiya ne amma duka da dan uwa naja da yau da suka yi magana duka suna magana Turawa ne suka kawo mana irin waɗannan abubuwa to amma ni sai in yi tunani a da kafin Turawa ma su shigo asar mu Najeriya ko kuma yankin mu na Hausa Fulani za ka ga mu Hausawa muna da sun same mu da al'adar mu da addinin mu za ka ga cewa kuma al'adar mu Malam Bahaushe wata aba ce wanda take da kyau addinin mu za ka ga same mu cewa muna cikin addinin mu sun same mu to amma kuma abinda za ka yi duba akai shine ta yaya akai waɗannan abubuwan suka shigo mu za ka ga cewa da fina-finan da muke kallo na India na American film da sauransu to za ka ga cewa duka muna ganin irin abubuwan da suke yi za ka ga cewa ba mu cika daukar irin waɗannan abubuwan ko kuma muna mu'amala da su ba to ni abinda nake tunani nake hangi za ka ga cewa tunda kasar mu ta Hausa ta kama shirye fina-finai na Hausa sai suka dinga debo waɗannan abubuwan na Turawa shiga irin tasu motoci irin nasu duk da kusan wayewa ce za a ce ta same mu zuwa yanzu ci gaba ne ya same mu to amma
ya idan ba a gwarin ba a shiga motoci irin nasu ba dawaki da dakuna za na hawo kuwa da
to ai za ka ga cewa mu ma na yi bayani kan cewa wani ci gaba ne ya zo mu irin wannan lokacin to amma abubuwa za ka yi suke na batanci da za ka ga sun gurbata al'adarmu da ɗabi'armu za ka ga cewa da idan kaga yaron malam Bahaushe za ka ga cewa irin shigar da yake yanzu ina tunanin mu dan Hausawa ne mu to amma ka duba mu ka gani mana
akwai kuma kanan Borno a cikin wa
to kaga daga irin shigar mu ma za ka ga ya fara tacen abubuwa sun canza da irin kalaman da ake saki
amma kuma
da irin
jibrin bari ga shansu na ga yana da abin da
zai
ga gida da mai
gaskiya ne ina ganin ta bakin shi Buhari maganan da yake akan fina-finan nan da ake kallo wato sunna fakewa ne da al'adun Hausa da sauran al'adunmu na asali da muke da su suke yin fina-finan amma idan ka dubi fina-finan sai kaga zahirin fina-finan ba wai al'adun namu asali aka dauko ba an dauko wani abu ne daban wanda yara yanzu za ka gani yaro ne ya taso hakan nan a gidansu dan kararramin yaro ne amma ya sani waye dai ka saya mai ice cream shi wanda da baban shi ma zai dawo musu da yalon bello na gida su karba su ci amma na yanzu in ka kawo mai ba zai ci shi bai ma san ma wannan abun ba
a gaishe ku matasa sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da Nishira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
assalamu alaikum
to baban gida jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya
jaridin ne da jaridar da Bangal da cewa a jiya Lahadi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tashi zuwa birnin New York domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya ta 76 wata sanarwa da kakakin shugaban kasa Femi Adesina ya fitar inji jaridar da Bangal shugaban kasa Muhammadu Buhari zai gabatar da jawabinsa ne ga babban zaurin na majalisar ɗinkin duniya a ran Juma'a 24 ga wannan wata sai kuma jaridar The Punch tana cewa har yanzu dai wasu ƴaƴan jam'iyyar APC a Najeriya na ci gaba da bayyana takaicinsu ganin yadda fatar shugaban kasa ta karbi tsohon ministan sufuri jiragen sama Femi Fani Kayode wanda ya koma jam'iyyar ta APC daga jam'iyyar PDP kuma ya gana da shugaban kasa Muhammadu Buhari jaridar The Punch dai ta ruwaito tsohon kakakin jam'iyyar ta APC a jihar Lagos kuma mai bada shawara na musamman yanzu haka a jihar ta Lagos Joy Oboke na cewa duk da gwagwarmayar da suka yi na yaƙi da ƴaƴan jam'iyyar PDP musamman Fani Kayode kawo yanzu shugaban kasa ko kuma wani jami'in gwamnati bai taba kiran su ya ce musu an gode ba ballantana ma a gaice su zuwa fadar shugaban kasa domin ganawa da shi amma sai gashi shugaban kasa yana ganawa da wanda kowa ya san makiyansa ne na jam'iyyar Fani Kayode fadar shugaban kasa dan kawai ya dawo jam'iyyar ta APC a ranar tsaka Joy Iboke wanda dan kabilar Ibo ne amma yake goyen bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce a saninsa akwai ƴaƴan jam'iyyar APC da za su yi wa jam'iyyar APC aikin da ya wuce wanda Fani Kayode zai mata shi ma wani mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin siyasa sanata Baba Femi Ojudu ya bayyana canza shekan da Fani Kayode ya yi zuwa jam'iyyar APC ya cewa shi ne rana mafi bakin ciki a gare shi daya daga cikin manyan labaran jaridar Dizde na cewa wani tsohon mataimakin babban gwamnan bankin Najeriya Dr. Kingsley Mogolo ya ce matakin da babban bankin ta dauka na ayyana mamallakin shafin sadarwar nan na hada-hada kudade na kasashen waje aboki FX Mr. Oniwende Adedotun ya dace domin kuwa matakan da Mr. Oniwende Adedotun ke dauka tamkar zakon kasa ne ga tattalin arzikin kasa wanda kuma yi karo da dokokin kasa na zakon kasa ga tattalin arziki amma ko mai karewa ne dai gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Gordon MFA ya zargi aboki FX wani kamfani da ke hada-hadar kudaden kasashen waje cewa shi ke da alhaki wajen yin zagon kasa ga darajar naira akan sauran kudade na kasashen waje yanzu haka dai jami'an tsaro na neman Mr. Oniwede Adedotun ba wani jibrin murya Amurka daga Najeriya
sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. To kafin nan ni Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa mu kasance lafiya. Bi salam.